crème chaud sur VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abinda muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Biranen Sydney da Auckland sun zama na farko cikin jerin manyan biranen duniya da suka fara marabta sabon shekarar 2024. Sama da mutum miliyan ɗaya ne suka yi dandazo don kallon wasan wuta mai tartatsi a gaban kogin Sydney da kuma doguwar hasumiyar nan ta Sky Tower da ke New Zealand. Yayin da agogo ya kai karfe 12 dare a Australia, an saki abubuwan fashewa har tsawon minti 12 a kan gadar Sydney Harbour da jama'a suka taru a kai. A Auckland babban birnin New Zealand, ruwan sama da aka yi ta a ranar jajiberi ya tsagaita tun gabanin a fara ƙidayar daƙiƙoƙin da suka rage a shiga sabon shekarar. Yaƙin da ake a Ukraine da Gaza da kuma zaman ɗarɗar da ake a wasu sassan duniya na shafar bikin sabon shekarar ta hanyoyi da dama. Birane da dama na ƙara tsawara matakan tsaro yayin da a wasu yankuna ma aka soke bikin na sabon shekara baki ɗaya. A birnin New York da ke nan Amurka, jami'ai da masu shirya taruka sun ce a shirye suke su tabbatar da tsaro ga dubban mutanen da za su taru a dandalin Times Square da ke tsakiyar yankin Manhattan. Bikin tarbar sabon shekara na faruwa ne a lokuta daban-daban a duniya saboda bambancin yanki. To yanda ake gab da shiga sabon shekarar, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a ranar Asabar cewa ƙasarsa na shirin samun ƙarin makamai a shekara ta 2024. Kalaman shugaban ƙasar ta Ukraine na zuwa ne yayin da Rasha ta harba makamai masu linzami guda biyu a tsakiyar birnin Kharkiv a ranar Asabar, harin da ya ji wa mutum 21 rauni a cikin hukumomin ƙasar.
Rather than peace, Putin chose to mark this holiday season and usher in the new year with an
John Kelly kenan jami'i a gwamnatin Amurka yake cewa maimakon ya zabi zaman lafiya, Putin ya zabi ya yi amfani da wannan lokaci na tarbar sabon shekara da kai harahare da jirage mara matuka da makamai masu linzami akan wata ƙasa da ta kasance mamba a Majalisar Ɗinkin Duniya. A rana ta ƙarshe a wannan shekara, dakaran saman ƙasar ta Ukraine sun ce sun harbo jirage mara matuka 21 cikin 49 da Rasha ta harba musu. A can Kyiv, babban birnin ƙasar ma, dakaran na Ukraine sun yi ta ƙoƙarin mayar da martani a wasu harare da Rasha ta yi ta kaiwa a ranar Asabar. Shugaban Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo Felix Tshisekedi ya lashe zaɓe a wa'adi na biyu da gagarumin nasara kamar yadda sakamakon farko da aka fitar ya nuna a ranar Lahadi. Sai da ɓangaren yin adawa na ƙalubalanta sakamakon zaɓen inda suka yi watsi da shi baki ɗaya. Sakamakon zaɓen ya nuna shugaba Tshisekedi ya samu kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa. Moise Katumba, wanda fitaccen attajiri ne, ya zo na biyu a zaɓen. Dan takarar jam'iyyar adawa ta ECDP Martin Fayulu na ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka yi watsi da sakamakon zaben.
You know that the elections were not the real one.
Yace kai ka san cewa zaben ba na asali bane, shi yasa muke kira da a sake sabon zabe. Ita dai gwamnatin ta Congo ta yi watsi da duk kiraye-kirayen da ake na a sake zaben. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An haramtawa tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan da mafi akasarin magoya bayansa tsayawa takara a zaben 8 ga watan Fabrairu da za a yi a shekara mai zuwa. Kamar yadda jami'an jam'iyyar suka tabbatar bayan da aka rufe kofar rijistar 'yan takara. Tun a watan Agusta, Khan yake gidan yari, inda ake tuhumar shi kan wasu laifuka da ya ayyana a matsayin yunkuri na hana shi tsayawa takara karkashin jam'iyyarsa ta Pakistan Tehreek-e-Insaf Party ko kuma PTI a takaice. A farkon shekarar nan aka samu Khan, wanda tsohon ƙwararren ɗan wasan cricket ne da laifin cin hanci da rashawa, amma kotu ta yanke masa hukuncin shekaru 3 na jeka gyara halinka. Sai dai hukumar zaben ƙasar ta ECP ta haramta masa shiga takara saboda wannan hukunci, duk da cewa jam'iyyarsa ta PTI ta miƙa takardun takararsa a makon da ya gabata. Mayakan Houthi da Iran ke marawa baya sun kai hari kan wani jirgin ruwa na dakon kaya mallakin Maersk, lamarin da ya sa kamfanin ya dakatar da safarar da jiragensa ke yi a Bahar al-Maliya na tsawon sa'a 48 kamar yadda ya tabbatar a yau Lahadi. Kamfanin jallancin labarai na Reuters ya ce harin na mayakan Houthi da ke kasar Yemen shi ne na baya-bayan da ya auku, wanda mayakan ke kaiwa a matsayin nuna goyon baya ga kungiyar Hamas ta Falastinawa da ke yaki a Gaza. A ranar Asabar, dakarun ruwan Amurka sun nutsar da kwale-kwale uku cikin hudu da mayakan na Houthi ke amfani da su, suna masu cewa kwale-kwale na hudu ya tsere daga yankin. Jirgin wanda ke dauke da tutar kasar Singapore kan dauki kwantena 14,000 yana kuma hanyarsa ne ta komawa kasar ta Singapore a lokacin da lamarin ya faru. Bayanai sun yi nuni da cewa babu wanda ya ji rauni a jirgin na Maersk, kuma babu tashin wuta bayan harin da mayakan na Houthi suka kai kan jirgin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abduri ta gabatar mana shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a yau Lahadi ta karshe a shekara ta 2023 a wannan shiri na musamman shirin kallabi, shiri ɗaya tilo da ya ba mata kafar fadin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Waiwaya aka ce maganin mantuwa, izuwa yanzu mun shafa makonni 40 muna gabatar da shirin, tare da shirin na yau da ya kasance na 41 bana. Sanin cewa ba dukkan masu sauraro suka fara bin shirin daga ranar farko da muka fara gabatarwa ba, yasa muka ga ya dace mu kawo muku hirarraki da muka yi da waɗansu kalluba da kuma tuna muku waɗansu batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirar da muka yi kan rayuwar kallabi, macen farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jamhuriyar Niger, bari mu faro takon da hiranmu da Samira Hamza Ahmed, wata mace da take matukar son zama likita ta kuma shafa shekaru 6 a jami'o'i 2 da nufin cimma wannan burin, banda damar yin karatu a waɗansu jami'o'in kasashen waje da suka hada da Amurka da kuma Ingila da ta samu. Sai dai kash, igiyar aure ta hana ta cimma wannan burin. Shekaru bayan wannan koma baya, Samira ta buɗe makaranta domin kulawa da masu lalura ta musamman, makarantar da ta yi fice a ciki da wajen Kano. Ta kuma bayyana wa shirin kallabi abin da ya bambanta makarantar nan tata da sauran makarantu.
Sai tara muke fara makaranta saboda yadda yaran suke hala ba su bace da safe ba, a'a waɗansu dai abubuwa da sukan je su dawo, so sai tara muke fara aji, sannan kuma karfe 2 muke tashi.
Akwai waɗanda suke kwana ko sai nan gaba za ku yi?
Muna da ɗakunan kwana na embodin, muna da su waɗanda suka zo daga garuruka daban-daban, kuma muna da waɗansu waɗanda suke a cikin Kano suke, amma kuma duka kwana suke waɗanda suke kwana, kuma muna da masu kula da su. Ko da bayan mun tafi bayan karfe 4 akwai waɗanda suke zama tare da su suke kula da su.
Kin ce ba karatu ake koya musu ba, kenan ma'aikatanki ba lalle su zama malaman makaranta ba?
Akwai waɗanda suke yin karatu yadda normal yara, ragowar yara suke yin karatu. Akwai masu yin karatu har suna yin jarabawa. So malaman mu kusan dukkan su special education suka karanta. sai kuma waɗanda suke yin therapy su kuma wani fanni ne daban waɗanda suke kokarin su koya yara abubuwa a masu koya musu magana masu psychomotor therapy haka speech therapy physiotherapy duk irin waɗannan fannukan muna da su masu masu physiotherapy ke waɗanda suke da kamar shin inna da ake cewa to akwai masu kula da su a wannan fannin da kuma masu koya musu magana shine speech therapist din da kuma waɗansu har da sana'o'i ma duk ana koya musu muna da waɗanda suke shekara har kusan 20 ma muna da su a cikin makaranta duk ana koya musu girki ana koya musu carpentry muna dan yin ɗan shuke-shuke da su sannan kuma mukan dan yi kiwo da su duk a cikin makaranta
kiwon kaji
sannan muna koya musu yadda ake yin dan sarka da dan kunnaye haka duk ana koya musu
kin ce kin so ki zama likita gashi kin karkare a wajen bude makarantar masu bukata ta musamman zaki iya cewa wannan ya cika burin ki na zama likita
to gashi nan kusan yanzu abin da nake yi hannu da kafa muke ni da asibitin Malam Amina Kano su turo mana dalibai mu tura musu marasa lafiya kusan hakan muke kusan abin da muke yi kamar kusan mu ma asibitin ne bambancin mu dai mu ba ma ba za mu iya ba da magani ba ko mu ce a ga abin da ya samu yaro sai abin da aka turo mana da shi da wannan za mu yi amfani da shi
kin bayyana cewa kin fara karatun zama likita akai miki aure za a iya cewa aure ne ya hana ki cimma wannan buri ko kuma waɗansu abubuwa sun faru
to kusan dai za a iya cewa auren dai shi ne musabbabi tunda ko ni ba a Kano na ma fara karatu ba karatun likita a Maiduguri na fara yin shi bayan na yi aure ne na dawo Kano to kuma na fara da dai daga nan aka fara dan samun tangarda nan da can haka dai har Allah ya
menene za ki iya cewa shi ne kalubalen gudanar da makaranta irin wannan
ai babban kalubalen shine akwai wahala sai ka yi hakuri kuma sai ka samu duk wanda zai zauna tare da su duk wanda zai mu'amalance su sai yayi hakuri ba abu ne da wai zaka ce a'a kowa zai iya zuwa yi wannan aikin ma sai waɗanda wanda yake san yara wanda yake da iya hakurin jure wahalar su sannan zai iya zaka ba kowa ne zai iya wannan abin ba sai mai tausayi
banda burinki na zama likita akwai wani abu da ya faru a rayuwa da yasa kika yi sha'awar shiga ayyukan jin kai
gaskiya ba abin da ne tunda na tashi dai nake son zama likita dan ban zama likita bane ta tunanin me zan yi bayan nan ko me na daga ra gani sai in ga kawai ba lalle na iya kaiwa zuwa wannan abin da nake so na yi ba ko ba ni da interest ne a cikin shi sosai ko kuma ba ni da hankali na ya fi karkata zuwa kan harkar lafiya sai na kawai na ga dai wannan din makaranta irin wannan makaranta dai ita ta fi dacewa da ni gaskiya ni raina ya fi karkata zuciyata ta fi karkata zuwa kan harkar lafiya dan har iyanzu ina son aikin likita har yanzu ai ne bayan na bar aikin likita ma zama ne a gida na ce ba zan ƙara yin komai ba kusan za a ce fushin na yi saboda an yi ta fafutuka da ni har mai gidan ya ta ƙoƙari ma na tafi ko wata ƙasa ma in je ne karatun na nema gurare da yawa na samu amma daga baya na samu wata na je gurin ta muna magana da ita akan zan tafi lokacin Sudan ma na samu admission a Sudan na samu a America a New Jersey University na samu a Buckingham a UK amma ita da naji muke magana da ita sai take tambaya ta ina da miji ina da yara na ce mata ina da yaro ina da mai gidana su ta dan babbare waɗansu shawarwari da suka saka ni kawai sai naji ba ni da buƙatar ma na tafi in ka duba irin halin da ake ciki a lokacin kuma ina ga lokacin har da yaran ta ma dan da yanzu ne gaskiya da zan tafi ina ga dai kawai Allah bai kadarta za a yi batun da har an kai wani mizani a cikin aikin likitan ma ai ko a Maiduguri shekara ta uku a Maiduguri na dawo Kano na kuma yi wata shekara ukun a Kano ko a Kano ma ina kusan ina aji uku na ban medicine din. Daga farko na fara da na bar Maiduguri, na dawo Kano so daga farko na fara medicine din a nan Bayero University, karatun ya lalace shi kenan aka koma gida.
Shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Kallabinmu a wannan makon ta ci wannan sunan kasancewar ta macen farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jamhuriyar Niger tsakanin maza, banda jagoranta gwagwarmaya da ta kai ga kafa dokoki da suka bude kofa damawa da mata a harkokin mulki da kuma tsaye da ranar mata a kasar. Kadan kai ku da nisa, wace ce wannan mace mai kamar maza?
Sunana dai Madam Bayar Maryam Gamaci. A tarihin karatuna na yi Ecole Primaire kenan, na Ecole Kallai, na yi Lycée de Jeunes Filles, bayan na samu bac na ta yi Horanshi Montpellier
jami'a,
na yi maîtrise kita ta sociologie. To bancin haka nan sai na kara dan gaba kadan, tunda da ina so in yi relation international, na ta yi Institut de Hautes Études International de Nice. Can Horanshi na yi preparation na in shiga diplomasiya, da na kara wannan sai na tafi Cameroon na yi doctorat kina. Ka takaice abun da ya shahi wajen karatuna. To bancin haka nan ni dai uwa ce, ni dai uwa ce kuma yana uku. Allah ya raya mini su. Ka gani kuma da mizani ce maka, bancin wannan karatun da na yi dai na yi zama bincike kamin in shiga cikin waɗanga abubuwa duka, don aiki na dama bincike ne, kamar sociologie ne ke yi hakan ga. Don ka babu jihar Nijar da ban zagaya ba, shi ma yasa na ga cikin wani hali mutanenmu na karkara suke. To bayan can haka nan na yi zama zangon shawara mai ƙasa, kamar conseil spécial fada shugaban ƙasa. Bancin haka nan na zo lokacin bare. Lokacin bare kuma na zama mishi ministar ta sadarwa da al'adunmu na gargajiya da kakakin gwamnati. To bancin haka nan kuma kasan mun yi koko a gwagwarmaya mata su shiga cikin tsarin conference national. To bancin haka nan akwai wani babban aiki da muka yi na sasanta 'yan siyasa, tunda kasan da Niger 'yan dutura kaɗan-kaɗan kawai sai a yi shi mulki, kaɗan-kaɗan a yi shi mulki. Cikin binciken da muka yi da nazarin da muka yi muka ce haraka da ita siyasa ce. To sai Majalisar Ɗinkin Duniya ta kama mini na shirya 'yan siyasa, yanzu na yi dama sun sani ne duka, sun yarda da ni. Don kuma a takaice dai da muka girka wannan CNDP kin zangon sasanta 'yan siyasa, kamar inda ko wata matsala ta tunkaro duka wannan zango sai a taru. In aka taru babu magana da ba a bincikawa. To cikin wannan abun dubara da muka yi na ta Nijar nan, ga tunda sarakan gargajiya suna da mahimmanci, suna da daraja, da sarakan gargajiya da malaman manya-manyan malamanmu da na Kirista da na addinin Musulunci, da su waɗanga hukumomi na gwamnati babba kamar ciya wani Cour Constitutionnel ko Cour Supreme, haka duk muka tara su manya-manyan lattiza muka ce to su ne waɗanga mun yarda da su, kamar su ne za su diba kamar granting one, kamar shaidu wanga magana in an aje ta tagirku. To wa za a ganin sarkin garinsu ko ku babban malami ko a yi magana ya tada? Kaga wannan dubara ce mun ka samu ha lokacin mandakin tanshi biyu suka kare, ba a yi wani tacce na ta an yi rikici, tunda in ka ce siyasa kana ci rikici mai an dai kwantasar da hankalin kasa, kuma an je zaɓe cikin lami lahiya lau. To wannan aiki ni na jagorance shi har aka yi shi har aka girka shi. To bancin haka nan na je Majalisar Ɗinkin Duniya, na aikin Majalisar Ɗinkin Duniya kuma takaita maka sani. Babu garuruwan nan da na Afrika na yamma inda ban yi karatu ba a matsayina na babban ma'aikaciya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. To lokacin da 2010 lokacin da Tanzania ce za a yi dazarce, sai na komo a matsayina ta 'yan ƙasa wadda ta shiga ta fita ta faɗi ta tashi ta yi kokowa don a girka demokradiya. Na kawo matuƙar gudunmuwata don a girka demokradiya. Na yi kokowa an girka wanga gungu na 'yan siyasa wanda ake shawara da shi duk CNDP, duk wannan aka share shi aka maida shi gehe. Tun da ce tazarci za a yi, na ce to kenan wanga aiki ne 'yan ƙasa ce, lalle-lalle ina cikin babban matsayi tun da ni ce regional ta Afrika ta yamma da Afrika ta tsakiya. Ƙasa 24 nike hudu ana aikata bisa kan harka kwantasar da makasashe hankali, bisa kan kawo gudunmuwa masu aiki cikin PNUD ko abin gade a taimake su dai a kwantasar da makasashe daban-daban hankali. To kasan babban matsayi ne wannan duk ne ya bi da shi da komo cikin ƙasar mu ta Niger don in kawo gudunmuwa ta bisa kan a yaƙi wannan tazarci. Tunda kundin tsarin mulkin mu na ƙasar Niger bai ce haka nan ba, kenan to ka gane da mun shiga cikin wannan yaƙi duka. Sai na gano to dama siyasa kamar ta jiya ce noman goji za a yi. Na ce to ni da matsayina na 'yan ƙasa ya kamata ni ma in kawo in gwada tawa takawa. Sai na ce to ina shiga cikin takara.
Daga nan ne kika ga ya dace ki shiga takara?
Daga nan ne na tunkaro na tunano na ce ya kamata in shiga cikin wannan takara. Tunda lissahin da na yi duk 'yan siyasa ga tun da aka fara demokrasiya su ne. Kuma in suka ciza ba su saki. Babu sani, babu sabo, babu yarda, babu rijiyeniya, babu komi, ko kashe kihi aljihuna ne. To na ce wannan abun bashiwa ya kamata a kawo wani sabon salo. Shi yasa akwai dai abubuwa da abin ga dille da suka sa ya kamata dai a sake. Tunda har ka shugabancin in ka shiga ba kanka kake ma ba, ba ɗan gidanku kake ma ba, ba ɗanka kake ma ba, ƙasa ce ake ma kowa. Cikin adalci, cikin lami lahiya, cikin a raba kowa komai ya san, kuma cikin bisa kan a bi ka'ida. Tunda ƙasar da babu shari'a babu ka'ida ba ƙasa ba ce. To na gane waɗannan mutane kamar kansu ne suke ma. Na ce to a kwatanta ma 'yan Nijar akwai wata hanya can da ban shi sa da na shigo ban yi jam'iyya ba, ban ta na laraba ga wani ba, ban ci a yi wata alliance ba. Ni kan kaina na fito da sunana na 'yan ƙasa da sunana ga tsari za ni abin ga don a sake siyasa don mutanen Nijar su masu lunhasa a san an girka hukumomi masu aiki da ka'ida. To kaji dai a takaice akwai abubuwa dai, amma dai shi sa na ce ina shiga takarar ta candidature independent a takara mai zaman kanta. To da aka yi wannan aka kare, kasan ba adalci ake ba cikin irin harkokin ga kullun tashi hankali, kullun a mirɗe aza, kullun a kwace. To cikin wannan ne sun ka mirɗe sun ka amshi, sun kuma har yanzu cikin Nijar cikin kaka take. Tunda ba a bi ka'ida ba, ba a bi tsari ba, ba a bi tsoron Allah ba, ba a bi wadda kundin zaɓe ya haɗi ba, kai ba a bi ko medicine rai ne an ka haɗi. An ka mame ga munan mun shiga cikin tangal-tangal.
Zance na mata a ke ci gaban mu nan duniya.
Wannan da mata a ke
wasu ayyukan gwamnati.
Wannan da mata ake
sojin ƙasa sai
Daga cikin jerin batutuwa da muka nazarta da kuma kalluba da muka hira da su a wannan shekara mai karewa, sai kuma shekara mai zuwa idan Allah madaukaki ya nuna mana mu shigo da wani sabon shirin. Ke ma za ki iya shiga shirin idan kina sha'awar ba da gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata. Kada ki bari a barki baya, domin hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Allah nuna mana shekara mai zuwa cikin ƙoshin lafiya da wadata, ya kuma sa ta kasance da ɗimbin alheri a gare mu duka. Ina muku fata alheri. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan shekara ta 2023 da ke karewa. A madadin su duka, ni alheri ke muku fata alheri, da kuma fatan za mu ga shekara mai kamawa cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri.
Madalla to masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Litinin, inda za mu dawo muku da wani sabon shiri, har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau, da Fiona da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.